haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kashi 75 na cikin allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka yi a duniya a kasashe 10 kacal aka yi su, yayin da kusan kasashe 130 ba a ba su koda allurar kwaya ɗaya ba. Yayin wani jawabi da ya saba yi a Geneva a jiya Juma'a, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai cewa adadin yawan waɗanda aka yi wa allurar ya haura yawan waɗanda cutar ta harba. Ya ƙara da cewa wannan labari ne mai daɗi kuma babban ci gaba ne lura da cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu wannan nasarar. Sai dai ya ce akwai ƙasashe 130 da ke da adadin mutum biliyan 2.5 da ba su samu ko ƙwayar allurar ba. Tsohuwar ministan kuɗin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala na shirin zama mace ta farko kuma 'yan nahiyar Afirka ta farko da za ta shugabanci ƙungiyar hadarar kasuwancin duniya WTO. Bayan da abokiyar hamayyarta ta Koriya ta Kudu ta janye takararta a jiya Juma'a, bayan kuma da Amurka ta sauya adawar da take nunawa ga takararta ta. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna cikakken goyon bayanta ga Okonjo-Iweala a wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a, wacce ta ambato irin ƙwarewar da take da ita musamman kan irin aikin da ta yi a Bankin Duniya baya ga jagorantar ma'aikatar kuɗin Najeriya. Amurka dai ta sha alwashin za ta yi aiki tare da ita. Waɗannan al'amura biyu da suka faru sun kawo ƙarshen zaman rashin tabbas da ake yi kan shugabancin ƙungiyar kasuwancin ta duniya, sannan sun yi sharafage ga mambobinta wajen kammala tabbatarwa da Okonjo-Iweala da mukaminta matsayin shugabar ƙungiyar. Gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta ki amincewa da Okonjo-Iweala, duk da cewa kwamitin da aka nada don zaben sabon shugaban ƙungiyar ya zaɓe ta a watan Oktoban bara. Rasha da ƙasashen yammacin duniya sun ci gaba da kai ruwa ranar dangane da makomar shugaban 'yan adawa Alexei Navalny da aka yanke hukuncin zaman gidan yari, lamarin da ya kai ga har ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta kori wasu jami'an diflomasiyyar Turai uku saboda zarginsu da ta yi da nuna goyon baya ga Navalny, duk da cewa akwai wani babban jami'in diflomasiyyar nahiyar ta Turai da ke ziyara a Moscow don a tattauna. Daukan wannan mataki na zuwa ne yayin da hukumomin Rasha ke ci gaba da kokarin kare ta sakeyen Navalny zuwa gaban wata kotu da ke Moscow kwanaki kaɗan bayan da aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 saboda an same shi da laifin karya ka'idar wani hukunci na jeka gyara halinka wanda aka yanke masa a baya, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a cikin ƙasar da kuma suka daga ƙasashen waje. Amurka dai ta shiga jerin ƙasashen nahiyar Turai da ke kira da a saki Navalny tare da 'yan Allah ware da tsare dubban masu zanga-zanga da aka yi, lamarin da ya sa hukumomin Kremlin ɗin suka zargi ƙasashen yammaci da ya musu katsalandan harkokinsu na cikin gida. Bayan sama da shekara, jam'iyyun siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragaman shirya zaɓe na gama gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana da matuƙar muhimmanci a haɗa kan ƙasar Libya a kuma tunkari hanyar samar da zaman lafiya kuma gudanar da zaɓe na daga cikin waɗannan hanyoyi. A dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattauna siyasar ƙasar ta Libya, an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu. Mukaddashar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan Libya Stephanie Williams ta yi fatan ganin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushenta ne daga 'yan ƙasar ta Libya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC sun ce sun fahimci cewa kotun na da hurumin ta tuhumi laifukan yaƙi da aka tafka a yankunan Falasɗinawa abinda suka ce ya bude kofar yiwuwar a kaddamar da bincike duk ko da cewa Isra'ila na adawa da hakan. Wannan matsaya da kotun ta dauka ya janyo martani daga Isra'ila a gaggauce, wacce ba mun ba bace a kotun ta ICC, wacce kuma tace kotun ba ta da hurumi yayin da su kuma hukumomin Falastina suke lalemar haban da matakin. Babbar mai shigar da kara a kotun ta ICC Fatou Bensouda ta ce ofishinta na nazari kan lamarin kuma zai yanke shawara kan mataki na gaba wanda ba zai nuna son kai ba dan a tuhumi manyan laifukan yaki da aka tafka idan kasashe ba su da shirin gudanar da binciken. Bensouda ta ce kotun ta gano cewa a watan Disambar 2019 akwai laifukan yaki da aka tafka ko ake kan aikatawa a yankin gabar yamma da kogin Jordan, ciki har da gabashin birnin Kudus da kuma yankin zirin Gaza.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Masaurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa. Wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kuma yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun yi dubi ne akan kangararrun yara da kuma abin da ke janyo ko sanadiyar kangarewar yara, inda a wasu lokuta ma akan alakanta taɓarɓarewar yara da maganin sihiri ko sakacin iyaye. To ko menene mafita? Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Zamu daurare daga inda muka tsaya.
Umma sha Allah, wasu kuma na alakanta kangarewar yara da sihiri, ya magana take?
To wannan ma akan samu, amma dai mu akwai koyarwar da muka samu ta addinin mu, ai akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu, wanda in dai ka dage kana yin sa askar to da aljani da mai sihiri duk sai ya baka da izinin Allah, kuma ba wanda yafi karfin sihiri ya ci shi. Kuma abokanai dama ai suna tasiri kwarai ga halin rayuwar ɗan adam, musamman yara matasa wanda suke wani adolescent stage, wato yara wanda suke tarayya da su, wanda suke daidai shekarun su, daidai ajin su. So dama zaki ga ma har ire-iren wannan yaran wannan lokacin da suka taka, zaki ga sun ma fi jin magana abokai fiye da iyayensu, saboda rayuwar su tahi zama kullun tare da abokai, suna dan wayo, suna fita, suna haduwa da abokai. Shi ma wannan din yana bata tarbiyyar yara. Amma ma da makara ke ka bi sunna, ka bi koyawai manzon tsira sallallahu alaihi sallam, ka kiyaye, Allah zai kiyaye ka.
Menene mafita ga wannan masifar? Me ya kamata iyaye su riga yi domin saita ƴaƴansu su ba su tarbiya?
To alhamdulillah Halima, abinda ya kamata iyaye su yi, na farko a ji tsoron Allah, kowa ya dauki nauyin shi wanda Allah ya dora masa akan iyalin shi. Sannan kuma a kasance duk auren da za a gina shi ta kan hanyar shari'a wanda Allah da manzansa ya koyar da mu. Sannan iyaye su tsaya tsayin daka tsakaninsu da Allah, su kula, su haɗa ƙarfi da ƙarfe maza da mata, su kula da tarbiyyar ƴaƴansu, da inda suka shita, da inda za su shiga, da abokan da suke mu'amala da su, da makwabta, da sauran al'ummar da suke kewaye da su. To idan aka yi haka, za a samu sauki kuma za a samu rangwame, musamman zamantakewar da ake ciki yanzu, wanda kana nan in ka ga ɗan makwabci yana bai daidai ba, baka tanka mai, ba kamar zamanin da muka rutso da ba, wanda makwabci zai hukunta ɗan makwabci, ɗan uwa zai hukunta ɗan ɗan uwa. Saboda haka mu cire son zukata a tsankankaninmu, mu yi makan ma'adalci, mu kuma haɗa kan ƙarfi da ƙarfe, hukuma ta shigo, iyaye su shigo, malaman makaranta su shigo, malaman addini su faɗa ma hukumomi gaskiya, sai a samu nasara.
Gare ki Ummita, ya kike ganin batun tarbiyyar yara a yanzu?
To tarbiyyar yanzu dai kamar yadda nace, su yara ba yanzu ba wai zaka take suka ce zaka hana su yin abu, daga dukan su ne zaka iya kwace wani abu da suke so baka ba su ba. In ka hana su abu, dole za su shiga hankali ko dan a ba su wannan abin za su gyara tarbiyyar su, su yi tunani, to in ban da kaza kawata tana da kaza ban da shi, tunda yanzu yaran yanzu peer pressure ne yake dawainiya da su. Kamar a ce iPhone sabuwa ta fito, kana da yaro dan 16-17 yana son iPhone din nan, sai maka wani abu ba daidai ba, zaka iya kin sai mishi iPhone din nan? Dole ya gyara dabi'un shi saboda yana so a siya mishi iPhone din. Ko ka sai mishi iPhone din nan ya canja dabi'un shi, zaka iya kwace a bakka? Yaran yanzu su ba su san wai duka ko menene ba, kawai kai abu a kwace abinka ko ai maka abu shikenan, ko in suna son wani abu in baka yi dole za su gyara halinsu. Tsakanin da Allah zan ce problem din duk abin da yara suka yi suka ga dama, in suka ga dama su yi abu zan ce daga iyaye ne. Maybe in baka maida hankali akan abin da danka yake ba, duk abin da danka yake ka san yana yi, baka maida hankali ne ka kula. Ba wai zaka ce ne ai an gaya maka ƙarya ne ba. Yaranka zai ringa wani abu, me kun kai mishi magana ya daina ko ka kwabe shi ya daina, kawai sai ka bar shi ai yaro ne in ya girma zai daina. Don kana barin abu yana yana karamin abu yana girma yana girma, haka duk zai zama abu ya baci har sama ta ya zaka hanci abu. Kamar yanzu yara in suna kanana in suna wasa da yaran, za su na suna bata abubuwan yara. Me kun kai mai yaran ka magana ka hana shi sai ai yara ne fada ne. In suka girma za su daina duk yaran ta ne. To irin wannan in baka hana yaran ka duka in suka girma za su dauka kawai haka ake rayuwa. Zai zama musu jiki kama ka sa controlling din su. To kin ga kaman kananan yara irin yan shekara 4 ba wani ganewa za su yi sosai ba. Su dai in kana su abu kamar for example suna da kan iPad din su in ka kwace kake musu kaza ka kwace kin ga punishment ne ba baka da kidan ka ba baka yi mai wani abun mugunta ba ne ka ki saboda nayi kaza ne to zai gyara zai daina. Kinga kamar yaro na shi in yi abu maybe in yana son alawa zan hana shi zan ce saboda yayi kaza sai ya gyara, ko zan kwace iPad din shi, ko zan hana shi kallon TV, ko zan sa shi a kona in bar shi kawai sai ya zauna anan saboda yayi abu. To ba dole sai ka bige dan ka shine zaka ce zaka gyara shi ba, abu ma mai sauki zaka iya yaran ka ya gane yayi kuskure ne. To kuma game da yara irin wanda za su kai irin shekara 10-13 zaka dan iya ba wai ina cewa ka daki yaran ka ba, amma ni personally zan iya bugun ana in yayi ba daidai ba, kamar in yayi babban abu a ce ya dauki abin da ba nashi ba yazo ya boye yana pretending nashi ne ko ya ce an bashi in na gane zan bige shi saboda ba nashi bane. To in dai iPad ce ka kwace ya zai biyo ka ne ya kwace shi sai dai ta kukan shi ya gama. In TV ce ka zare wayar TV din ko wani abu ya zai ya kunna bai san inda ka aje ba. Saboda mu ma gaskiya da muna yara in muka yi abu mama na tana kwace abu ba ko TV lokacin mu muna kallon DVD sosai sai ta dauke DVD din internet ɗin ta tafi da ita ta boye da bayan da zamu sai mu hakura. Kamar sanda ina kaman 16 shida in ne abu a wayata in ta kwace wayata ta boye za ta iya wata ɗaya ba ta fito min da ita ba. To kin gane irin wannan abubuwan discipline ne, ko yaro baya so ya bayan da zai dole ya hakura.
To ma sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance tare da mu domin jin ci gaban wannan shirin. Ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da Solomon Abu ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta gajiya ma assalamu.
Amai da Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ya mace.
Masauraro assalamu alaikum, barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Ma'azu. Yau a cikin shirin ciwon ya mace za mu yi duba ne game da alaƙar da ke tsakanin tarbiyyar yara ta hali rashin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta. Domin tattauna wannan maudu'i mun karɓi baƙuncin Hajiya Halima Kyari Joɗa, yar siyasa kuma manomiya, tare da Hajiya Mairu Amshi, kwamishinar ma'aikatar albarkatun gona da ma'adanan ƙasa duk daga jihar Yobe Najeriya. Ai sauraro lafiya.
Yanzu gabaki ɗaya yankin arewa yana cikin wani hali daga matsalar 'yan bindiga sai masu garkuwa da mutane kasunan dai kala-kala. Amma idan muka duba muka yi la'akari su wani ne suke wannan yan uwanmu ne ƙannenmu ne da yaya muka kai da haka ina mafita.
Mafita ko shi ne iyayen su zaje su dole mu yi bibiyan 'ya'yanmu ko ƙanana ne ko manya ne dole mu sa musu ido ai mu muka haife su. Abin da ka haife shi kuma ba zai fi ƙarfinka ba. Saboda haka sa ido mu mata ya kamata mu sa ido akan 'ya'yanmu. Da zarar mun fahimci wani ɗabi'u wanda dama baka san yaro da shi ba to kai maza ka sanar da mahaifinsa in yana raye.
To mun waye gari matsalolin sun addabi arewa musamman na tsaro. Yaya hakan ya shafi walwala ta rayuwar 'ya'ya mata da kuma tattalin arziki?
Ai wannan al'amura na tsaro din nan babban abu ne wanda ya shafi zance mata da yara. Na daya kin ga abin tausayi ne. Mazan ake yawan kashewa matasa an kakkashe. Me ya saura sai mace da ƴaƴanta. To daman wannan matar dan wani abin sayarwa take yi ta dan kasa ana shigowa ana dan saya dan canjin ta yi amfani da shi ko abin da take sayarwa ma kayan miya ne da shi za su dan yi. An zo babu wannan dama. Aikin kin ga ko directly ko indirectly ya shafi tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya don aka tara sai a ce to cikin damaturu a local government har jihar Yobe a hada da na Borno Adamawa ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Ita kuma ya babu zuwa makaranta tana nan a kume a gida. To akwai abubuwa da yawa da sukan biyo baya a dalilin irin wannan. To kin ga ko ai mace ita ce center na abin nan. Wata ma babu abinci sai su kwana biyu ba su ga abin da za su dora a wuta don ta ci da ƴaƴanta ba. Ga rashin mai gida, ga rashin samari, ƴaƴan nata da mai yiwa aka ɗebe ko aka kashe da dai sauransu. Wannan abu babban matsala ne.
Akwai mafita?
To babban mafita sai addu'a. Mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mafita na biyu mu canja halayenmu don idan muka tsaya da addu'a muka canja halayenmu Allah shi zai yi mana.
Yaya kike gani wannan al'amari ya shafi rayuwar mata da yara da matasa?
Wannan babban al'amari kika dauko dan a gaskiya wanda yafi jin wannan rashin tsaro a ƙasar nan to wallahi mata ne. Saboda me ba maza sun tafi an barka da yara ashe kai duk gaba ɗaya wani bala'in ma kanka ya da in kana raye. So abin ya taru yayin mace yawa mazaje an karkashe su an bar su da ƴaƴa. To ƴaƴan nan ya zaka yi da su a matsayinka na mace musamman ma a matsayinka na macen da take zanna a cikin gida kinga an tara maka bala'i ko kokolwanka yadda da yake a charge wallahi an wargaza su duk inda aka mutu a lafiya kaloba mutuwar Allah da Annabi aka yi ta aka bar mace da ƴaƴa sai ta girgizo rayuwar ta koyaye nene sai an ga ya canza ya koma baya. To ina ga daman tukunan mutuwar mata fargaba aka yi ta wani ya ga mijin wani ma bai ga mijin ba ga yaya. To wannan ba karamin koma baya kawo mana ba musamman mu matan da muke North East don bazan ma kawai ce barna da Yobe ba don North East nan babu inda ba a dandana bala'i sai dai a ce na wani yafi na wani shine kawai amma ya kawo mana koma baya sosai.
An dawo kan tarbiyya shi dan mijin wai mu ne ba mu su tarbiyya da kyau ba ko ina
ainihin tarbiyya uwa ta riga ta bada tarbiyya amma ai yanda aka dauki society mace-mace ne haka za a ce ai kai namiji ne don haka kai bai kamata kai kaza ba ya zama gabaɗaya society don haka duk yanda uwa za ta yi kai kaza in ya fita akwai mutane da za su ce ai kai namiji ne. Misali ko a cikin gida yau aka zo aka samu danki yana wanke-wanke ko yana girki abokan shi in sun sani za ce ka zama mace. To ai daga irin wa'innan tausayin yake shiga closeness din yake shiga yake sanin yayi matsalolin suke amma ka bar shi ɗan uwansa kannansa ko yayinsa mata su dafa a ajiye mar ya zo ya ci ya bar kwano ya fita na ɗaya tukun ba kyakkyawan alaka don haka zaka bada tarbiyyan ji zai yi amma yana fita akwai cleaner a waje duk sai su goge wannan batun kullun yana nan cikin confusion. To in ba ka dage ba cikin ikon Allah da addu'a sai ka gani wannan matsalolin da muke fama da su haka zai ci gaba.
Akwai abin da zan yi tsokaci akai zamantakewar mu na yau da kullun ya kamata mu tsaftace shi a daina jin jita-jita yana kawowa abin nan a daina kuma daukan gulma duk wanda ya kawo maka gulma zauna kira wancan dan da hali hada su maimaita abin da ka faɗa gobe gulman nan ba zai zo ba balle a samu gurɓacewa. Ta bangaren ƴaƴa mata na dawo kanmu ƴan uwana mata mu ne fa muke tare da su yau da kullum ba fa ubansu bane in kwana mu muna kwana ai da ƴaƴanmu mata tare a ɗaki ai ba sa kwana da ubansu sannan kuma mu ne za mu yi ne da su to saboda haka mu ne za mu koya musu tarbiyya ta gari sannan kuma a jajirce in ma mijinki baya so ki kai ƴarki makaranta maganan ilimin ƴaƴa mata ɗin nan to shine babban mafita a cikin al'amuran mu. Don kowace yarinya in ta taso tana da ilimi, wallahi ba za ki ga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba. So kaiwa ƴaƴa mata makaranta ya zama lalle ne mu tashi mai hoɓɓasa. In mai gida ma ba shi da ra'ayin haka, shi sai ƴaƴa maza yake so ya kai ki jajirce ki ce ba zai yiwu ba. ƴaƴan dade ne. Ki jajirce ki ce sai fa an kai. In abu ya gagara sai ki hada da magabatansa. Ni fa ina so akai ƴata makaranta, amma gashi babansu ya ce ba za ta yi karatu ba. Ku taimaka ku kira shi ku mishi magana a matsayinku na magabatansa akai min ni ƴaƴana mata makaranta. Allah ne yake da komai, wallahi kina addu'a kina abin nan ba abin da zai gagara a gabanki a gaba da ƴarki mace. Duk inda aka samu karancin ilimi, babban abin da yake damun mu ilimi a nan yankin namu na Arewa maso gabas. Ai rashin ilimin mata da yawa ne, inda a ce yanda mazan nan suka samu dama aka sassa su a makaranta, haka matan suka samu wannan daman, to duk wannan abin da ba a zo ba shi. Saboda haka ilimin ƴa mace yana ɗaya daga cikin babban ginshikin rayuwar al'umma. Sannan kuma mu matan har yanzu ko da ba a je aka yi ilimin ba, yanzu akwai wayewa a tarbiyantar da ƴaƴan maza da mata. Tunda shi wannan din ya je ilimi, shi in bai samu tarbiyan ba ma ɗa namijin, wallahi da shi da wanda bai je ba daɗe ne. Tunda yanzu yau ko da akwai wani program da nake gani a Arewa 24 na ɗan sanda da tsaro, in aka zubo miki masu laifi, kidnappers ne, ƴan fashi ne, ƴan wane ne, sai shiga zaratan matasa ne. Wayannan matasa ina iyayensu suke? Akwai rashin tarbiya a cikin wannan al'amari. In yaro ya tashi yana da tarbiya, wallahi iyaye suna addu'a kuna ba su tarbiya, babu ɗaya da zai kauce da taimakon Ubangiji. Allah zai dubi zuciyanki ga himman da kike yi, share miki hawayenki, ya maida miki ɗanki abin sha'awa. Amma za ki ga tsofin ciki ɗan kaɗan ne wanda ake nunawa. To kullum na zauna da an fara wannan program, duk abin da nake son da an zauna an gani, in duba yara masu kyau, yara zarata, yara masu wanda za a ce gobe su ne leaders, a ce gashi nan an kawo su sun yi kidnapping, ana tambayansu da daddi suna faɗan duk ta'asan da suka yi bai yi ba. Iyaye mu tashi, musamman mu iyaye mata mu tashi mu zage dan karin mu yi dogon bacci. Duk inda aka shiga talatainin dare mu tashi haka abin nan muka kawo mu addu'a mu roki Allah mu gaya mishi, wallahi Allah zai ansa mana. Amma muka kwanta muka bi jin daɗin jiki ba zai yiwu ba. Za ka yi da baki, za ka yi da adda, dole ne wannan ka yi shi.
Mutane suna cewa wai akwai kunya tsakani iyaye mata da ƴaƴa maza, iyaye al'amarin da ya kasance kuwa?
Wannan kunya al'ada ce wanda muka gaje ta kaka da kakanni, amma yanzu da shike ai kusan zance ko baka je kai boko ba, to lalle ku ne ina ganin kana da ilimin addininka. Ko baka je ka zauna a makarantar Islamiyya ba, kana jin wa'azi. Yau in baka jin ma wa'azi zaka ji zance irin na manya. Dole in an zauna zaka ji wani abu ɗaya biyu. Babu ma kai a matsayin kama tukunna, baka da wani mafita da zaka ce baka da ilimin wannan abun, baka da wayewa ma ilimi a gefe, to baka da wayewa wannan. Wannan ba hujja bace ko kaɗan. Dole ne a himmatu a yi abin da ya dace a tsirar da al'umma.
To mai sauraro, mun koro gangara sai dai ko lokaci ya yi hajjinsa, amma idan Allah ne kowa mai kuma ya ba mu iko, za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon gobe. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu Hajiya Halima Kyari Juɗa da Hajiya Mairu Amshi, sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Weathers Gresham, ni Aisha Mu'azu ke muku fatar alheri.
Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Bai bara ta ba hannu da shugaba Buhari game da dokar tilasta amfani da takunkumi wato face mask. Yanzu haka dai ƴan Najeriya na ko ci gaba ne da tsokaci kan wannan sabon doka.
Kana tare da Malam Ahmadu Muhammadu Sarusi. A ina sawa ko da gaske domin ci a samun lafiyan jiki ne da lafiyan ɗan uwana. Dokar nan ta yi daidai amma ta yi sanani da yawa, domin a gaskiya lafiyan mutum kowa shi yafi sanin lafiyan yanda yake damun shi, abin da yake damun shi. Amma a ce ma wai tilas jazaman kaga ba kowa zai ci da dukiyar da zai dinga siyan face mask san kowane rana ne ba da riba to ana maganar da abin da za a sa baki ne ko tana maganar wannan amma in mutun ya gani yana son lafiyar jikin shi a bar shi ya sa amma ba za a ta tilasta shi ba tilasta wannan in gwamnati za ta saya ta raba ma mutane tilas kowane wannan kan za na goyon bayan domin ba kowa yake da karfin siyan wannan abin kowane rana ne ba da riba
dokar za ta yi aiki ne ga mutanen da suka bijirewa saka takunkumin rufe baki da hanci wato face mask sai kin wanke hannu da kuma kin bada tazara kana kuma da waɗanda suke kin shafa man kashe ƙwayoyin cuta wato sanitizer
ai kowa ya ga na farkon da ya faru an ga yanda aka wahala ya shafi kasa da sauransu idan kuma al'umma suna so a ce ai lockdown ne gabaki daya idan an sake lockdown ai mutuwa kenan don har yanzu ba gama recover daga na farko ba belle a ce na biyu shine yasa shugaba ya duba akan cewa yanayin da za a yi in an ce ai lockdown nan za a wahala shi sa ya sani wannan into law don idan ka sa face mask hakan ka zai tafiya ba wanda zai hana ka makarantanka sana'anka da sungullanka da wani sabon da ya kamata a yi
yayin da wasu ke suka ko kuma yabawa malam Abdulhamid Dahir Bomo da kan yi sharikan lamuran yau da kullum na ganin akwai matakan da suka kamata a ce an dauka kafin soma aiwatar da wannan doka
wato gaskiya wannan doka da mai girma shugaban kasa ya saka ta bada mamaki to gaskiya wannan dokan ba a irin wannan lokacin ya kamata a sata ba kuma za a sata din ma zama dole a sata saboda gaskiya fi sabila in aka kalli sauran kasashen duniya inda ma suke cewa wannan abin ya zama dole a saka kafin a saka shi akwai wayar da kai ga al'umma gabaki daya to mu ba kasan nan namu hata lokacin da aka zo aka ce an killace mutane a gidajensu an hana fita an yi kaza kaza da irin wayannan gwamnati kawai ta yi amfani da karfinta na gwamnati ta yi waɗannan abin babu kyakkyawan shiri na cewa a wayar da kan al'umma mahimmancin zama a gida akan wannan cutar kai ita kanta ma cutar tukuna har yanzu al'umman bata gama sakankancewa da yadda cewa wannan cutar tana yin abin da aka yi sarayi ba duk da cewa sun san cewa akwai cuta amma yanda ake zuzutata ake kururutata al'umma suna ganin bata kai haka nan ba
to wai ko shin wannan doka na bisa tsari kuwa barista sanda Joshua Ugra wani lawyer ne a Yola yace akwai abun duba game da wannan sabon doka
to Malam Ibrahim alal hakika akwai dalilin da yasa ake yin doka kuma ana yin doka ne domin a samu a daidaita yanayi a al'umma domin a samu ci gaba kuma wanda ya fita sahu a kwabe shi kuma da zimman cewa dokan zai zama abun kiyayewa ga duk wani wanda yake son shi ma zai fita daga sahu to amma gaskiya a wannan dokan da shi shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya rataba hannu wanda yana bisa tsari amma gaskiya akwai abun da ya kamata a ce an yi la'akari a ciki ba lalle bane kowani abun da ake son a yi gyara sai wai an tsaurara doka domin a yi gyara akan ta ba misali yanzu ita maganan corona din nan idan muka zauna muka yi la'akari da ita za mu ga kan cewa sa wannan amawali tana da kyau amma kuma ba wai lalle bane sai an tsaurara doka a ce za a hukunta mutane kafin mutane su shiga layi su fara su aiki da ita ba
yanzu jimilar waɗanda suka kamu da cutar a Najeriya ya kai 134,690 yayin da aka salami 108,657 sai kuma mutum 1,618 da suka mutu Ibrahima Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
masu saurare
Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.